This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya da kuma cikakkun labaran duniya da tare da Hani Murtala Faruk Sanyin na. Shugaban Amurka Joe Biden ya karrama Paforoma Francis da babbar lambar yabo ta shugaban kasa ta yanci da shugabanci. Wannan lambar yabo ce mafi girma ga farar hula da shugaban kasar ya bayar. Bayanin lambar yabon ya bayyana cewa Paforoma haske ne na ban gaskiya, fata da kauna da ke haskawa a fadin duniya. An shirya Biden zai gabatar da lambar yabon da kansa ga Paforoma a jiya a sabon birnin Rome, a wata ziyarar da za ta kasance balagurinsa a kasashen waje na karshe na shugabancinsa. To amma Biden ya soke yin tafiyar domin sa ido kan gobarar daji a California. Fadar shugaban kasa ta White House ta ce Biden ya baiwa Paforoma lambar yabon ne yayin wata tattaunawa ta wayar tarho, inda suka kuma tattauna kan kokarin samar da zaman lafiya da rage radadin matsin rayuwa a fadin duniya. A jiya Asabar, ma'aikatan kashe gobara sun yi rige-rigen taron gaban gobara mafi girma kuma mafi barna a Los Angeles, yayin da ta sauya alkibla ta kuma ƙara faɗaɗa da kusan kadada 400. Ana hasashen dawowar iskar Santa Ana da ya ƙara rurrutar wutar. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi hasashen iska zai tashi da daren jiya Asabar zuwa safiyar yau Lahadi a yankin, da kuma yammacin gobe Litinin zuwa washegarin Talata, tare da ci gaba da iskar da ke da ƙarfin tafiyar kilomita 48 a cikin sa'a ɗaya ya kuma ƙaru zuwa kilomita 112 a sa'a ɗaya. Adadin waɗanda suka mutu a iftila'in ya zuwa jiya Asabar ya kai 11. Akalla mutane 13 ba a gansu ba, yayin da kuma gine-gine sama da 12,000 suka lalace. Jami'ai sun yi gargaɗin cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. Lauyan Amurka na musamman Jack Smith, wanda ya jagoranci shari'ar gwamnatin tarayya da ake yi wa Donald Trump bisa zargin kokarin murɗe kayan da ya sha zaben shekara ta 2020 da kuma karkatar da wasu bayanan sirri, yayin murabus, yayin da zababben shugaban kasar na jam'iyyar Republican ke shirin komawa fadar White House. Smith ya yi murabus daga ma'aikatar shari'a ranar Juma'a, kamar yadda wata kotu ta shigar a jiya Asabar ga alƙalin gunduma na Amurka Ellen Cannon, inda ta buƙaci ta ɗage umarnin kotu da ta bayar na hana fitar da rahotonsa na ƙarshe. Sanarwar murabus ɗin Smith ta zo ne a cikin bayanin da aka rubuta a cikin takardar, wanda ya ce lauyan na musamman ya kammala aikinsa, ya miƙa rahotonsa na sirri na ƙarshe a ranar 7 ga watan Janairu, kuma ya janye daga ma'aikatar shari'a a ranar 10 ga watan na Janairu. Smith, tsohon mai gabatar da ƙara kan laifukan yaƙi, ya gabatar da 2 daga cikin tuhumar laifuka 4 da Trump ya fuskanta bayan barin office. To amma kuma suka tsaya cik bayan da wani alƙalin da Trump ya naɗa a Florida ya kori tuhuma ɗaya, yayin da kuma kotun kolin Amurka da ke da alƙalai 3 da Trump ya naɗa ta yanke hukuncin cewa tsoffin shugabannin ƙasa suna da rigar kariya daga fuskantar tuhuma kan wasu ayyukan gwamnati. Sabon shugaban Syria da Prime Minister ƙasar Lebanon sun yi alƙawarin kulla alaƙa mai ɗorewa a jiya Asabar, a ziyarar farko da wani shugaban gwamnatin Lebanon ya kai Damascus tun bayan yaƙin basasa a shekara ta 2011. Ziyarar ta Prime Minister Najib Mikati ta zo ne bayan da 'yan tawayen da masu kishin Islama ke jagoranta suka kwace ikon Damascus a watan da ya gabata, wanda ya kawo ƙarshen mulkin shugaba Bashar al-Assad. Gwamnatocin baya na Lebanon sun ƙauracewa ziyartar ƙasar Syria a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar na cikin gida, dangane da goyon bayan ƙungiyar mayakan Hezbollah ga Assad a lokacin rikicin. Sabon shugaban Syria Ahmed al-Sharaa ya ce yana fatan ganin wata sabuwar alaƙar dangantaka da Lebanon, kwanaki bayan ƙasar Lebanon mai fama da rikici ta zaɓi shugaban ƙasa wannan makon bayan shafe shekaru 2 ana takun saƙa. Shara ya ce sabuwar Syria za ta yi alaka iri ɗaya da kowane bangare a Lebanon kuma za ta yi kokarin shawo kan matsalolin ta hanyar tattaunawa da sulhu. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a jiya sabar cewa sojoji hudu ne suka mutu a fagen daga a arewacin zirin Gaza sama da watanni 15 na yakin da take yi da mayakan Hamas. Wannan ya bada adadin sojoji 403 kenan da aka kashe a yankin Palestine tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da kai farmaki ta ƙasa a matsayin ramuwar gayya ga harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Amurka da Burtaniya da tarayyar Turai da sauransu sun ayyana Hamas a matsayin kungiyar ta'addanci. A cikin wata sanarwa, rundunar sojin ta ce wani jami'i da wani kurtun soja sun same mummunan rauni a yayin wannan lamarin kuma an kai su asibiti. A jiya Asabar, rundunar sojin ta ce sun kashe 'yan ta'adda uku a wani samame da suka kai a ƙasa kusa da Jabaliya a arewacin Gaza. Hukumar tsaron farin kaya ta Gaza ta ce ta kirga mutane 8 da suka mutu a kusa da Jabaliya, ciki har da yara 2.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, cin da ke taɓo batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a yayin da alƙalamin ƙirdiga ke ci gaba da nuni da cewa wasu matasa a Najeriya na amfani da dandalin sada zumunta ta hanyoyin da suka dace suna samun kuɗaɗen shiga, an samu rahoton yadda wasu matasan kuma ke ci gaba da tafka barna a dandalin suna amfani da sunan fitattun mutane ko hotunansu wajen yin damfara da sunan kamfanonin musayar kuɗaɗe daban-daban kamar su Binomo. Binomo dai wani dandalin ciniki ko musayar kuɗaɗe ne a yanar gizo wanda ke ba masu amfani damar saka jari a kasuwannin musayar kuɗaɗe na duniya. Sai dai tuni wasu matasa suka bullo da dabarar amfani da sunan kamfanin hotuna ko sunayen fitattun mutane a dandalin sada zumunta wajen damfarar mutane da basu ji basu gani ba, duk da cewa masana na faɗakarwa ga matasa da su guji duk wani tsari da ke nuni da cewa idan mutum ya saka ɗan jari zai samu ninki ba ninki na abin da ya zuba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, wato money doubling schemes a Turanci. Ana ci gaba da samun masu faɗawa a wannan tarkon inda suke rasa kuɗaɗen su a dawo dandalin sada zumuntan wajen neman mafita. Yanzu lokaci yayi da zan fara zan bayani akan matsalar daga bakin wasu masu mu'amala da kafofin sada zumuntan.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To wannan babban matsala ne da yake damun mu wanda gaskiya abin yayi kamari sosai. Sai dai ni gaskiya ba a taba yi da sunana ko da wani hoto na ba, amma dai na san akwai wanda ya taba yi da sunana kuma shi ba dan fara yayi ba. Wannan kuma dan uwa ne ma na san shi kawai dai saboda soyayya ne yasa ya bude ta sunana yake amfani da shi. Daga baya kuma nazo na sa shi ma ya canza. So gaskiya wacce na sani guda ɗaya aka taba mata ita haka, mun bude shi da hotonta saboda tana da kyau. To sai suka sa hotonta saboda su dinga amfani da shi, suna jawo hankalin maza, maybe ko dan su danfare su. Allah wa alam mu tani kokarin a ga cewa yanda za a hana su, amma abin gaskiya ya faskara. Na ga yana da ta'allaki da cewa bata san yanda za ta yi bane, sai sa ta bar abin ya ci gaba. So sannan kuma akwai verification da ake yi na account, wanda nake tunanin cewa idan mutum ya bi wannan hanyar yakan rage har mutane su iya mai kutse cikin shafin shi. Ba lalle bane ka iya hana, saboda inda mutum zai samu hotonka a yanan gizo baka sani ba, yayi ga sunanka yayi amfani da wasu abubuwa, zai iya zuwa ya bude shafi gaskiya ba tare da ka sani ba. Wannan abu ne mai wahala sosai, sai dai in akwai hanya da zaka reporting kawai mutane dai su ji tsoron Allah a kowane lokaci, sannan su sani abinda su kai ma wani. Za a iya musu da fatan Allah Ubangiji ya gyara mana society mu, yasa kuma waɗanda suke yin hakan su daina.
Sunana Mustafa, ba taɓa yin amfani da hoto na an damfara mutum ko mutane a kafafen sada zumunta ba, amma gaskiya akwai fitattun mutanen da ɗan tamfara suna amfani da hotunan su don su tamfara mutane ko gaskiya irin haka ya kamata a ce jami'an tsaro da ma masu kafafen sada zumunta su nemi yadda za a yi su ƙara kare mutane ga irin wannan abun farko su tantance wa da wani ne ke yi amfani da hoton wani da wani saboda mafi akasarin mutanen da ma ake amfani da hotunan suna da account wanda yake verified ne kuma tanan ya kamata su iya gane okay wannan na amfani da hoton wannan ne kuma su iya tantance kuma su iya koran irin masu account din nan a ma kafafen sada zumunta
yanzu kuma bari mu sada ku da kwararriyar yan jarida kuma abociyar kafafen sada zumunta malama Zainab Bala wacce aka gano an yi amfani da hotunan ta wajen bude shafin zuba jari na binomu da suna Hajiya Aisha
to a gaskiya dai ina gidan kawata ne kawai sai mijina ya kira ne yake cewa ai wani ya yi mashi magana cewa ai ga wata ta bude page da hoton matar shi tana karban kuɗi a wurin mutane sai abin ya ban mamaki yace a sai turo min link yace in je na duba to nan je na duba kawai ina ta scrolling sai naga hotuna na profile picture ta ma hoto na ne ke kai kaman ko wani investment menene ban ma tsaya na duba ba dai hakan nan nace a ni ban ma san ana abu haka ba to da muka yi ta duba sai muka ga cewa ai ba ni kadai bace ma akwai wasu irin su Laila Ali Uthman haddasu Maryam Lemo da ta bubbude page ta sassa hotunan mutane hakan nan tana karban kuɗi a wurin jama'a to ni dai abu ya dade ina ban mamaki har da nake ga mu wata take cewa a su Zainabu celebrity dai haka sun ce a ani dai wannan abun ni bai taba faruwa da ni ba wannan ne karo na farko wani zai bude page da hoto na har ma yana karban kuɗi kuma ban san adadin iya mutanen ta karba kuɗi a wurin sa ba to dai a take a wurin sai nayi ma kawata magana sai ta ce kai bari mu yi reporting wannan page din sai nace to sai ta yi reporting ne wasu magana su ma hakan nace musu da Allah su taya ni reporting sai nazo nayi blocking page din sai na dan yi rubutu hakan nan kaman disclaimer haka sai na posting a Facebook page ina na gaya wa mutane cewa ni fa ba wace bace so in tayi muku magana ta karba kuɗi ko kuma wani abu fa it is at your own discretion to na kara posting dai haka a WhatsApp dina to mutane dai da dama suka sa ta tura messages suke cewa a to this is noted irin a sun gane me ke faruwa haka ni gaskiya ban taba sanin cewa abubuwa haka na faruwa ba wannan ne karo na farko da zai faru da ni kuma wayannan ne matakan da zan dauka dan na sanar da mutane cewa ai wannan ba ni bace sannan kuma ba ni nake magana da su ba
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar kizo ki zo muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu kara komawa ga malama Zainab shin akwai wanda ya miki magana da batun an damfare shi daga shafin da ake amfani da hotunan ki
to a gaskiya babu wanda ya tunkare ni ko a messenger cewa ai wannan mata ko wannan mutum ban sani ba ko mace ce ko namiji ta karba kuɗi ko ta damfare su da sunana ba a gaskiya to amma dai ni kuma abin da ya ƙara bani mamaki da mutanen da suka yi reporting page din sun tura message cewa ai sun duba cewa ai ba wai tana kokarin damfara mutane bane I think message din red wai sun riga sun duba policy din su kuma ya nuna cewa ai ba wai tana impersonating dina bane to sai abin ya ƙara bani mamaki ga abu zahiri muna gani sannan kuma ku ce ai abba haka ba to sai abin ya ƙara bani mamaki to a gaskiya ni abin da zan ce shine irin wayannan shafukan ya kamata su dinga duba wayannan pages din dan su tabbatar da cewa ai ga irin mutanen da suke posting ko kuma ga irin trail din da suke bi akan social media dan ni gaskiya wannan ne ya ƙara bani mamaki da naga response din Facebook din da suka yi mun sun ce a to menene dalilin reporting tunda har za ku yi wannan messaging kuma ba ku duba ba ba ku ƙara la'akari da cewa a wannan zai iya zama illa ga rayuwar mutum ba dan mutane da dawa za su kira ka su ce a na ga abu kaza sannan kai kuma kana nan baka ma san me yake faruwa ba so gaskiya zan ƙara jaddada da cewa wayannan shafukan ya kamata su ƙara la'akari da irin wayannan abubuwan dan su protect image din users
na'am ko za ki yi ƙarin bayani akan martanin dandalin da aka tafka wannan lifin me suka ce
to da dai suka yi reply din nan sai suka ce wai to in ban gamsu da response din su ba wai to in yi report ga hoton mana kawai to ni a tunani na ai ba maganar hoto kadai shine matsalan ba ga hotuna na ga shi an ya nuna cewa ai ni ce to gaskiya ni dai abin bai yi min dadi ba to kuma gaskiya ina kira ga masu wayannan shafukan da cewa su yi la'akari da irin wayannan abubuwan dan zai iya bata wa mutane rayuwa dan kana nan baka san me ke faruwa ba in ba wani ma yayi maka magana yace a ga shi wani fa ya sa hotonka ko kuma wani yayi wani abu ba za ma ka san me ke faruwa ba dan ni ba ai tagin dina ba ban ma san da shi ba to da mijina ne yayi min magana na duba na gani nace to ni ina zaune wannan nan yana karban kuɗi da cewa ai ni ce page din ba suna na ke kai ba amma duka hotuna na har da tsofaffin hotuna na da ma na manta da su su ne akan page
to waɗanne shawara zaki ba wa masu gudanarwa dandalin sada zumunta akan wannan matsalar.
To a gaskiya abin da zan ci shine ya kamata Facebook da wasu shafukan sada zumunta su dinga daukar mataki gaggawar ya shafi irin wannan korafin dan a gaskiya wannan abu zai iya lalata maka reputation zai iya lalata rayuwar mutane. To gaskiya abin da zan so in gani shine idan mutun yayi reporting amma za su iya kira ne ko kuma ayi conversation a san yadda za a yi a magance shi da gaggawa gaskiya abin da ya kamata suna yi kenan. Sannan kuma matasa da suke fuskantar irin waɗannan tsantsalo da na gani na yi wa mutane na magana wanda suke shafukan sada zumunta na magana cewa ai ba ni bace kuma sun san cewa ni bazan taba yi wa kowa magana cewa a yaban kuɗi ko kuma ina investment ai ba ni bace duk wanda yayi conversation da matan ko namijin to a gaskiya ni babu ruwana a ciki. To irin waɗannan sensitization din da kuma korafin in muna yi sannan kuma a gidan talabijin gidan radio ana korafi akai ana magana akai to ina ganin cewa za mu iya magance irin waɗannan matsalolin.
Muna godiya. Rahoton binciken cibiyar sa ido akan harkokin yanar gizo ta jami'ar Stanford na baya-bayan nan ya bankado ɗaruruwan shafukan sada zumunta na ƴan damfara a dandalin Facebook, Instagram, X, LinkedIn da TikTok waɗanda ke damfarar wasu ƴan Najeriya da sunan su zuba jari su samu ninki ba ninkin kuɗin da suka saka. Idan ana iya tunawa ma a cikin watan Yuni shekarar da ta gabata, kamfanin Meta mu mallakin shafukan Facebook, Instagram da WhatsApp ya ce ya goge shafukan Facebook 63 a Najeriya waɗanda ke aikata laifin zamba ta kuɗi baya ga masu damfara a sunan soyayya. To masu sauraro duka-duka anan zamu naɗa tabarmin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdurrauf da na shirya kuma da gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magunguna da ke sanya kuzari ko ƙarfi a jiki. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, likita ya koro jawabi akan yadda ake amfani da magungunan sanya kuzari musamman ga masu aikin karfi, inda yake bayani kan irin aikin karfin da ya kamata mutane su yi ko kuma aka san haka, sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon, Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara da ke Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan aikin karfi da ya kamata a yi da kuma aikin karfin da kamata mutane su rika yi ba a hirar su da abokin aiki na Abdulaziz Bello inda ya fara da cewa
idan yanayi ya sa abinda ba mutane kamata su yi kake yi ba kamar na aikin karfi din, ni shawara da zan bayar na farko ka dubi awoyin da kake yin aikin. Na farko yin aikin karfi a cikin rana yana daya daga cikin abubuwan da za su kara ma jiki gajiya. Akan yi shi a lokacin da rana ta dan rage ko zafi ya dan rage haka, saboda a lokacin da kake aikin karfi kana expanding energy, sannan ita rana da kanta ko kuma tsananin zafi yana kara exhaustion na wannan zafi abinnan din da kake yi. Sannan kana aikin karfi ya zama wajibi ka riƙa cin abinci mai gina jiki kamar mai dauke da nau'in proteins da kuma carbohydrates, wannan zai gyara jikin, wannan kuma zai baka karfin aikin da zaka yi
kamar me da nake
yi. Eh to abinci ya kamata mutum yana aikin karfi yana samun abinci masu kamar carbohydrates kamar irin tuwo, shinkafa da komai duka wannan suna ciki, amma kuma ya kamata yana samun proteins irin duk abin da ya shafi nama ko kwai ko kifi ko wani abu wanda su kuma za su rika gyara wani waste and tears din da yake cikin jiki,
wato matsalolin da suka haddasa su da yake wahala.
Yawwa, waɗanda suka haddasa waɗannan wawan za su haddasa a tsaka wannan aikin da yake yi. Sannan aiki abin da aikin karfi dan abin da zaka dauka, misali yanzu a ce buhu mai kilogram 100 bai kamata mu ce na dauka shi ba komai girman shi kuma komai karfin sa saboda abin ya gagari ya ta karfin abin da zai dauka so ya rage shi misali ya zama kaman kilo 50 ko kuma abin da bai kai haka ba zai sa kai aikin na tsawon lokaci ba tare da kuma ka tattara gajiya mai yawa a cikin jikinka ba sannan sai awoyin da kake dauka wurin aikin kuma mimikin a ce ka fara aiki tun daga safi har yamma kana aiki ya kamata a ce kana samun hutu kila idan kai aiki awa daya awa biyu ka tsaya ka huta ko awa daya ko wani abu sannan ka ci gaba da wannan aiki da
wannan ya sana tsino da wasu noma a gona daya magana rana kana noma a gona kana duki kana noma kana aikin gona ga gajiya ga kishirwa ga sauransu to su manoma su kuma wani shawara zaka ba su da aikin nasu na duke ne ko kuma akwai wani sabon tsari da kake kamata kila a kauce mu wancan da ke amfani da shi
to abin da za a yi idan mutum misali Allah ya sa manomi ne so shi shawara da zan bashi shine ya rika tanada ruwa sosai koyaushe kana da ruwa a kusa da kai idan kana aiki kai aiki dan kadan saboda idan kana aiki a cikin rana kamar yadda nace maka shi zafin rana yana sa ruwan jikinka su fita ba tare da ka sani ba so kana shan ruwa lokacin da kake aikin zai rage wannan sannan na biyu amfani da abin da is protective yana bada kariya daga rana ya zama ranar ba za ta rika dukan jikinka directly ba
malwa ka kullima
yawa malwa kullima ko kuma rigan jikinka ya zama ba kamar yanzu zaka ga wasu suna noma ma kila ba za su sa komai a jikinsu ba zaka ga ranar tana dukan jikinsu directly to ka ganga
za a samu dai kariya tsakanin jikinka
da rana da rana din
ya sa kaya masu auduga masu kuma dan
kawalita sosai ba wanda kudin ciki ma kadai ya ishe ka sannan kuma idan kai ka dan yi aikin ka samu inuwa ka zauna ka dan huta sannan ku kuma dawo ka ci gaba kuma idan wuri ne wanda zaka yi yin aikin lokacin yamma haka to zai fi lokacin da rana kaman karfe 10:30 zuwa karfe 1 karfe 2 din nan to wancan lokacin daga kaman karfe 4 zuwa kaman karfe 6 ko karfe 6:30 haka shi ma insha Allah zai taimaka da yaro wannan
to doctor when it is na da rainin sai da kula da su ga magani ma tukuntuhanin wanda aka san suna da illa kwarai da gaske
to kaman yadda na gaya maka su kaman non steroidal anti inflammatory drugs suna zuwa a different format sannan
kalori
iri daban-daban sannan kuma su wanda yawanci zaka ga suna sha yau za a introduce wannan a ce shi na maganin gabobi ne a introduce wannan a ce nan maganin idan kaman ka ji jikinka yana tauna ko yana wani menene to haka zaka ji kwankwas ka duka shi da sauransu to duka haka zaka ga formulations ne daban-daban wa'anda yawancin su idan ka ce yanzu zaka duba non-steroidal anti-inflammatory drugs aka same su iri daban-daban in different formulation wa'anda gaskiya idan ka ce za ka yi bayani za ka ga ba za su tasirantu da cewa okay to ga wani composition wanda you should avoid ko kuma ga wani
ga wasu kalorin da ya kamata a kauce
ma za ka ci ma ko wani abin nan ba
na san a likitan ci an yi bayani irin maganuka nau'i uku na akwai wa'anda za a yi cira psychostimulant wato masu wanda kwakwalwa kai tsaye kamar kai magana wato opioid akwai depressant masu kila sa mutum ya yi bacci ko kuma hallucinations haka wato irin nau'ukan maganuka duka na wato da aka yi wani da su ne wa'annan maganuka wanne ne ya fi dama kila cikin saurin ta'ammali
kamar yadda na gaya maka kowane magani ana amfani da shi ne ga irin larurar da ya kamata a ba da shi ba magani za a ce wannan idan kana abusing psychostimulants ko kuma antidepressants ko any antipsychotics kamar yadda kai magana irin masu hallucination da sauransu wannan ya fi wannan sauki ko wannan bai fi wannan sauki ba duka magunguna irin wa'annan classes na magunguna na farko su wa'annan classes na magunguna ma ba da
Irabirabinsu
ba, they are not over the counter drugs saboda duk magungunan da suke branches na stimulants magunguna ne wa'anda su suna da doka wa'anda ba a siyar da su sai tare da prescription
sai daga umarnin likita
inda za a sha su da su masu antidepressants na duka za ka ga ana shan su amma tare da umarni na likita su ba magunguna ba ne gaskiya wa'anda za a samu a ce ana sha irin haka nan amma duk da haka abin da ke faruwa yanzu su wa'annan na farko suna da tsada kuma gwamnati ta sa ido a ya zamanto masu sayar da magunguna ba su kan sayar da su ba tare da prescription na likita ba amma su wa'annan wa'anda suke wannan steroid anti-inflammatory drugs na su kaga su over the counter ne akwai wanda ake ce ma kafada chemist wanda ake hawo da su a cikin
kasuwanni
da rana ga komi su kaga su ne yanzu muke neman ita gwamnati ta shigo ciki wurin ganin cewa
wani kokari kuka samu cewa gwamnati tana yi na ganin cewa ai ilmantar da al'umma kuma an hana ba su da masa yanin maganganun kai tsaye
to alhamdulillah akwai sashi na musamman tun daga gwamnatin tarayya har gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi wanda yake kula da ganin cewa na farko irin wannan aikin da kake yanzu na yada bayanai game da illolin wannan magungunan da shansu to wannan kusan shi yafi komai girma da muhimmanci a gurin al'umma mutum yana yin wani abu bai san illar abin ba sai lokacin da abin ya kwantar da shi a ce mishi ai maganin da kake sha na matsala takwas shi ya kawo maka wannan matsala ya ga lokacin da ya sani da bai ma ci gaba da shan maganin ba ka gani yafi akan a ce an samar da sashen wankin koda ga al'umma duk wanda kudin
shi da za a kashe wurin samar da sashen wankin koda
yawa
a kashe su wurin wayar da kan al'umma da kuma
al'umma akan matsalolin wannan magunguna
tsaurara matakan tsaro
tsaurara kuma matakai na dokoki na ganin cewa kamar yadda wa'ancan magunguna wa'anda muka san cewa they are not over the counter drugs sai da umarnin likita sai da takaddan prescription za a baka to haka su ma wa'annan saboda illolin da suke haifarwa ya kuma wancan wanda suke yi to ya kamata a ce an ƙara tsaurarawa ita gwamnati ta sa wa'annan magunguna sun cire su daga over the counter drugs ya zamanto akwai doka ta cewa sai idan likita ya tabbatar ma cewa a baka wa'annan magunguna sannan za a baka amma kamar yadda nace maka gaskiya fadakarwa musamman a mutanenmu na karkara yana ɗaya daga cikin abin da ni nake ganin ya kamata a sahin masu sai akai saboda kaga wannan rashin lafiya ta koda din yanzu tana yawa sosai ta hanta din ma tana yawa sosai yawan jini yana yawa sosai saboda yanzu kamar gaba ɗaya idan ka dubi Najeriya ita na cikin in transition daga abin da ake cewa on the developed to developed world
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tara a wani makon don jin ci gaban shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hawwa Umar ke cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
mana gaisuwa a cikin sunan Yesu Almasihu Ubangijinmu da Mai Cetonmu sunana Reverend Ma'aji Khaled ina son a ja hankalinmu a maganar Ubangiji da Allah ya mori manzo Bulus a littafin Afisawa sura 6 aya ta 16 inda take cewa ku yi matukan amfani da lokaci don kwanakin muke ciki mugaye ne mu yi matukan amfani da lokaci don kwanakin muke ciki mugaye ne kowane mahaluki da mace da namiji da babba da karami da mai ilimi da mara ilimi da wanda ke gadon mulki da wanda kuma ake mulka muna da abu guda daya da Ubangiji ya bamu wanda ko muke ko mu so ko mu shirya ko ba mu shirya ba wata rana za ta zama tarihi za ta zama labari wannan abun ana kiranta lokaci lokaci ko ba ta jiran kowa tana tafiya ba mai tsirke ta amma muna iya mu yi amfani da ita ta wurin tototawa rayuwarmu tototawa rayuwar juna da kuma kawo girma da daukaka ga mahallicinmu muna so mu tunasar da juna akan yin matuƙa amfani da lokacin da Ubangiji ya bamu lokaci bai taba jiran kowa kuma ababen da muka yi amfani da lokacin mun yi su za su zama kyawawa ko kuma munana lokaci Allah ne kan bamu kuma ko mu so ko mu ci tana nan tana wucewa idan mun yi amfani da ita za ta zama mana da alheri da albarka amma idan mun yi amfani da ita ba za ta zama mana bala'i kwanaki ne muke zaune a ciki a duniya yanzu kwanaki ne na ban tsoro kwanaki ne na wahala kwanaki ne da ke da kalubala kwanaki ne da mugunta ta yi yawa tsoron Ubangiji ta yi kadan kwanaki ne da kaunar juna ta yi sanyi amma ga mabiyan Ubangiji nasiha da nake da shi shine ta yaya za mu yi amfani da lokaci matuka za mu iya yin amfani da lokacin da Ubangiji ya bamu ta wurin yin zama da hikima zama da tsoron Ubangiji mu yi zama da sanin cewa mu ne yau ba mu ne gobe ba mu bauta masa mu yi tafiya tare da shi akwai lada Ubangiji ya yi mana albarka.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.